وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعى مكسابة أولا مسلا تيمي البركة إن شاء الله ناء النور دكي نموثتو أبوجا دون تفسير القرآن مي جرما بسا غفوري ودى يدى دى أمين شي وانا الله سبحانه وتعالى ذا مجغبا نكراتو. Yau muna sha biyar ga watan Ramadana hijira shekara ta 1446, muna masu kaskantar da kai da roƙon Alhayyu Alƙayyum ya mana baiwa da karanta Ƙur'ani daidai da fassara Ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da Ƙur'ani yake koya mana. Muna kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa gare shi Alhayyu Alƙayyum ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya kuma ɗauki rayuwarmu akan imani. Wata Ramadana yau kusan za mu ce 15, ala ayyi halin an raba gida biyu, ko da ku 30 ya cika to an raba gida biyu. Wajibi ne mu riƙa yi wa kanmu hisabi, kamar yadda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya koya mana, yawan yi wa kai hisabi iya da muhimmanci. A wannan wata na Ramadana mu tsaya mu auna daga bannin zuwa Ramadana da yanzu wani ci gaba muka samu a ɓangaren takawa, ɓangaren koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, juriya wajen ibada, wacciyar da dukiya fi sabilillahi, yawan ambaton Allah da bakinmu, yawan karatun Ƙur'ani, yawan istighfari, zuwa gaida marasa lafiya, ziyaran makabarta, yin sallan gawa, sadar da zumunci, irin waɗannan ayyuka na alkhairi ga baki ɗayansu, sai mu tsaya mu auna yanzu a yadda muke a 15 ga Ramadana ya yi daidai ko bai yi ba. Mu sai mu kalubalanci kanmu, mu yi abin da ake cewa self criticism, shine kai da kanka kai wa kanka hisabi kuma ka zargi kanka. Kamar yadda nake yawan maimaitawa, Ramadana na bana ya zama tabbas mun same ta, mun samu wannan wata mai albarka, amma shekara mai zuwa babu mai tabbas, saboda da yawa sun samu bara amma bana babu su. Sannan koda illegal agreement, yarjejeniya wadda bata halatta ba, babu inda aka yi cewa ni da kai za mu shaida Ramadana shekara mai zuwa. Kuma ko a babin yaudara, ba a taɓa yaudaran ka cewa karka damu nasiya za ka yi Ramadana ba. Kuma ko shaidan bai zo ya gaya maka tabbas nasiya za ka yi Ramadana ba. Wannan yake bayyana mana ita dama in aka samu sai a ɗauka ita ce dama ta ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya karɓi ayyukanmu, inda muka kasa a matsayinmu na ‘yan adam Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana. Muna aiki da wannan dama, muna ta'aziyya zuwa ga mutanen garin Alƙaliri a jihar Bauchi da sauran al'umma gaba ɗaya, bisa ga rasuwar mai martaba sarkin Alƙaliri. Na samu labarin rasuwarsa kusan yana da shekara da ba zai gaza 100 ba, bisa ga wasu alƙalumma. muna ta'ziya zuwa ga iyalansa, zuwa ga talakawansa, zuwa ga mutanen gari, zuwa ga ƴan uwansa da jini, zuwa ga ƴan fadarsa, ƴan majalisarsa, da dukkan al'umma, cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ya sa can yafi nan. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina. A 15 ga watan Ramadan, insha Allah, idan akwai tambayoyi masu munasaba, injiniya sai a fara da su, go insha Allah.
Malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Da fatan mallan yana cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, amin.
Insha Allah, lafiya kalau, mun gode Allah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat.
Tambaya ta ita ce, shin malam, me hukuncin matar da mijinta ya fata tsawon watanni 9 ba labarin sa? Allah ya ji kan magabata. Sako daga Saifullahi Yahya, Rafa, Kafin Soli, Jihar Kaduna.
Amin ya Hayyu ya Qayyum. Matar da mijinta ya bace, ita ake cewa imra'atul mafqud, ko kuma zaujatul mafqud a wurin malaman fiqhu, wato iyali na wanda ya bata ba a samu labarin sa ba, daga faqada ne, mafqudun ya zama ismul maf'ul ne, wato wanda aka rasa shi. Al mawsu'a al fiqhiyya na Kuwait, a cikin wannan silsila na fatawoyin su da nayi magana mai tsawo a kwanakin nan, cewa 45 volumes, a volume na 26 sun yi magana akan matsalar batan miji ko batan mata, ko kuma mijin da ya tafi ya kidawowa an san inda yake. A volume na 26, kamar daga shafi na 63 zuwa shafi na 65, sun yi magana gamsasshiya akan imra'atul mafqud, matar wanda ya bata ba a samu labarin sa ba, ko kuma an ji ya kidawowa. A magana mafi inganci, hukunci ana sa wasu sharuɗa gare ta, idan haƙurinta ya gajiya sai ta je ta wajen alkali, sai ba ta takardar shika, alkali na iya sake ta. Na farko sharadin shine ya zama tafiyar da ya dade bai dawo ba. A ka'idan jiran sa, idan ya dade bai dawo, malamai sun kara wa juna ilimi, kamar fahimtar Hanabila, idan babu uzuri kuma tana da uzuri mai ƙarfi da ba za ta iya jiran sa ba, kaman tana da bukatuwa ga aure, rashin aure zai jefa ta zuwa ga zina, suka ce to za ta jira shi wata 6 ne. Malikiya suka kai har shekara guda. Fahimta irin ta Abdullahi ibn Abbas, gabanin nan Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, suna ga idan za ta iya haƙuri daga shekara ɗaya har shekara 4 tana iya jiransa. Amma sharadi na farko daman shine zama ta ba shi lokaci yalwatacce. Sharadi na biyu ya zama tafiyan nan da yayi ta shiga wani uzuri na jiransa zai cutar da ita, kamar ya zama zai aukar da ita zuwa ga sabon Allah na mu'amala na aure a wajen aure, ko kuma nauyinta na ci da sha ba za ta iya ɗauka ba, ko ba mai iya ɗaukan nauyinta, tana buƙatar yin wani aure don wani mai gidan ya ɗauki nauyinta. Sannan suka ce na uku kuma ya zama babu labari idan ya yi tafiyar, babu cikakken labari ina yake, a wane wuri yake zaune, me yake aikatawa. In akwai labari, matakin yana iya canjawa. So waɗannan su ne matakai da ake ɗauka. Idan mace ta jira, aka ba da ɗan announcement, ba a samu labari ya dawo ba, a ka'ida na shari'a sai ta je wajen alkali, a samu alkali da ya san shari'a ta addinin Musulunci. Idan aka tashi zai iya taimaka ya ce a ƙara ba da announcement don ya yi clearing doubt, ko a radio, ko a television, ko a jarida, tun yanzu akwai hanyoyi da yawa, ko a social media za a yi ta watsa hotonsa da Allah, duk wanda ya ga wani ana nemansa. Irin wannan duka ana iya ba da sanarwa don a neme shi. Idan alkali ya yi wannan ya gaba a same shi ba, to a ka'ida sai a kira ta da ita da waliyinta, sai alkali ya ce to kin gama jira. Jiran nan kamar yadda na faɗa yana sabawa, suna ga wata 6. Kamar a fahimtar Hanabila su, idan ya tafi matukar an san inda ya je, to za ta ci gaba da jiransa ne har sai ya dawo. Kamar ina ya je, kamar ya ce ya fita daga Najeriya ya tafi Misira karatu, a irin zamani da ba irin yanzu da ake da hanyoyin sadarwa ba, ko kuma ya tafi aikin haji irin time da ake tafiya da kafa, saboda kakanninmu, kakannin kakanninmu da yawa sun tafi aikin haji da kafa. Mutum zai fita daga Najeriya ya shiga Chadi, daga nan ya tafi Sudan, to suka tafi babu wata hanyar sadarwa. To irin wannan hali Hanabila suka ce za a yi ta jiransa har sai ran da ya dawo, ko aka samu tabbacin baya raye. Amma anan suka ce inda uziri, to su ma ya halatta in tana da uziri na ba za ta iya kame kanta ba, to ya halatta a bata aura. Mafhum? Tayyib. Don haka mudda da ake jira, wato period din, yana fara mafi kankanta daga wata shida ne har zuwa shekara hudu. Amma a nan magana mafi inganci ana ba wa alkali dama ya duba menene maslahatta da halin da ta samu kanta a ciki. Shi alkali a cikin wannan wata shida zuwa shekara hudu, duk time da ya ga ya yanke, idan ya yi interview da ita, ya masa tambayoyi, ya fahimci bukatuwanta da damuwanta da halin da take ciki, to shi zai iya cewa to za ki jira na wata shida, wata takwas, wata tara, wata goma. Bayan nan alkali sai ya rubuta takarda sai ya sallame ta. Idan alkali ya sallame ta a lokacin, kuma kaddara bayan an sallame ta, mijin kuma sai ya dawo tana cikin idda, don a magana mafi inganci za ta yi idda. Sai mijin ya dawo, to a nan idan tana da bukatar zama, yana da ikon ya mai da ita, musamman idan ya zama uzurinsa na rashin dawowan karɓaɓɓe ne, ba ganganci ya yi ba. To kaddara kuma alkali ya sallame ta a watan Ramadana bana, ta fara idda sati ɗaya biyu, sai kuma aka samu labarin ai ya rasu wata bakwai da ya wuce. To a nan matukar ba ta da juna biyu, to sai ta bar iddan, ta riga ta kammala taqaba. Saboda taqaba tana farawa ne daga rasuwar miji din, ko kin sani ko baki sani ba, automatically kin fara taqaba ba sai kin sani ba. So a nan shikenan ta kammala taqaba. Mafhum? Tayyib. To kaddara kuma ta je wajen alkali a sake da sai aka ji labarin yana nan lafiyar sakalau, kawai gari ne yayi zafi, kuma rashin tsoron Allah ya masa yawa, sai ya gudu ya bata da ita da yara da dabarbarunta. Sai alkali ya sa ƴan uwansa sa tilas ya dawo. Alkali ya ce na ba da umarnin ya dawo. Da alkali ya ba da umarnin ya dawo, shi kuma sai ya ki dawowa. To a nan kaga kenan bata zama imra'atul mafqud ba, ya zama matar wanda ya gudu ne. To a nan wurin kuma sai a dauko hukuncin daga imra'atul mafqud, sai a dare ta kan ila'i. Lilladina yu'luna min nisa'ihim ko tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Cikin Baqara aya ta 226, to anan ta bar matsayin imra'atul mafqud, ta dawo matsayin matar wanda kaman yayi rantsuwa ba zai mu'amalan aure da iyalinsa ba, don gudanta ya kuma tana da haƙi a kansa. So sai a dauki wannan guduwa din a matsayin kamar rantsuwa yayi nisance ta. So anan ta koma babi ne na ila'i. So alayyi halin wata tara, muna addu'a Allah ya bayyana mai gidanki. Idan kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa, Allah ya gafarta masa. Sannan abin da ya fi sauƙi, ki je wajen alkali ki gabatar da uzurinki. Alkali yana iya baki takardar shika. Idan alkali a kotun musulunci ba zai takardar shika, ko mutum ɗin ya dawo wannan shika ya riga ya auku, matuƙar an bi dukkan sharuɗa da ake bi a halin da ya shafi na imra'atul mafqud, shika ya riga ya auku. Ƙasar da babu kotuna na musulunci, ana iya zuwa a samu wani masallaci ko Islamic Center da take da rijista da hukuma, idan suka bi wannan ka'idodi suka baki shika, insha Allah ta'ala shika din ya auku. Saboda shuwagabanni sukan zama waliyin malla waliyala, a ka'ida yana iya faruwa. Shi yasa Sheikhu Khalil yake faɗa ko cikin Muftasar cewa wakilul waliyi kal waliyi, shi wakilin waliyi kaman waliyi yake shi ma, kuma wakilul wakili ma kal wakili ne. Wallahu ta'ala alam.
Assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Ce ina yi wa malam da alarama fatan alheri.
Na'am.
Allah ya sa mu gama da duniya lafiya.
Amin.
Ce wallahi ina kaunar malam saboda Allah. To ina fatan haduwa da malam cikin aminci kafin komawa ta ga mahaliccina.
Allah da kake kaunata, don shi ina roƙon ya kaunace ka. Ni ma ina roƙon Allah ta'ala ya mini baiwa daga muwa da kai gabanin na koma ga mahaliccina.
Ita tambaya ta ita ce malam, wai iyaye za su iya shiga wuta saboda zunuban ƴaƴansu?
Na'am. iyaye na iya shiga wuta saboda zunuban ƴaƴansu. Akwai hadisi na da ya inganta a cikin Sahihut Targhib wa Tahqiq, Sahihut Targhib wa Tarhib, a volume na biyu, namba na 299, da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi cikin hadisi na Ibnu Umar yake cewa, salasatun harramallahu alaihimul jannata, mutane uku Allah ya haramta musu aljanna. Na farkonsu shi ne mutumin da ya zama mayan giya, mai tsaba mayan giya, wanda in babu ita baya iya rayuwa. Na biyu al'aq, na farko mudmin al-khamr, na biyu al'aq, manzon Allah ya fasara al'aq da cewa wanda yake tozarta haƙƙin iyayensa, yana walaƙantar da iyayensa, baya kula da su, bai kyautata musu kwata-kwata, yana da hali suna cikin kunci, in suka neme shi ba zai zo ba, in suka yi magana ya musu bakar magana. Sai na uku ya ce addayyuth, addayyuth a wannan hadithin sai ya ce alladhi yuqirru al-khabusa fi ahlihi, shine mutumin da ke ganin iyalansa suna sabon Allah amma baya gyarawa. Kaga hadithin ya ce an haramta masa aljanna don yana ga iyalansa na laifi ba sa gyarawa. Akwai karamin littafi mai suna fatawa as-sulasiyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ne rahimahullah. Asali littafi an rubuta shi ne in ya gama darasi kawai ya miƙe sai amsa tambayoyi guda uku, kullum uku uku uku, da ya kammala sai aka yi transcribing su, sai aka tsara su littafi daya, sai aka kira littafin da fatawa as-sulasiyya, wato fatawa na uku uku, kullum uku 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 haka. A wannan littafi idan muka duba shafi na 15 yayi magana akan addayyuth, yace dayyuth iya da ma'ana da dama. Anan da ya ga zama shine wanda yake tabbatar da iyalansa akan sabon Allah baya challenging din su, yace kuma iya daukan wanda yake ga alamun iyalansa na zina ba zai gyara ba. Sannan dayyuth iya daukan ma'anar mutumin da iyalansa suke burge shi da sabon Allah, idan suna sabon Allah ya ga isa ta sa kayan da bai dace ba, in ya ganta sai ce oh my daughter, saka Allah wadanna kai lalace, Allah wadanna kai lalace. Shi yasa boko babu addini bala'i ne, boko mutum ya sha boko ta bala'i babu addini. Boko takan zama abun sha'awa ne in an sirka ta da addini, amma aka sha boko ta yawa ta yawa, wallahi mutum sai ya zauna kana ja masa aya kayi ja aya ka ja sai ya kammala, sai ce ka ganin nan ni fa ban yi karatu ba, ma'ana yawon duniya, wato duk karfin hujjan aya da hadisi da yawon duniya zai gaya maka. Kana jan aya sai ce maka wani lokaci kaman 11 years mun je Paris, sai ya gyara zama wai da zuwa Paris ne yanzu zai yi countering aya da hadisi da kaja. Ai in aka sha boko babu addini, wallahi wani a zuciyarsa ma yana kalubalantan Allah da yana jin tsoron kada ya faɗa ne. Dan boko ne fa yace mana wai debate da aka yi tsakanin Allah da mala'iku a wani bangare muke, wai debate na bakaran nan, wai wannan debate din wai ni yake tambaya wai wani bangare nake, ina side din Allah ko mala'iku, in ce a'udhu billahi mu side din Allah muke, wai sai ta amma fa babu tunani ba, nace a'udhu billahi me ba tunani kuma wallahi ina da kokarin sallah akwai amma ba karatu. A kuma harkar boko a physics professor ne, amma wai yana tambayan ka wai debate din Allah da mala'iku wai kai wani bangare kake, haba malam kaman jam'iyyar siyasa har akwai mutumin da wai zai ce wai baya bangaren Allah kuma da karfin jiki yake fada, wai sai kawo kissar da turanci, ai Allah ya ce musu za sun ce za a zubar da jini, Allah ya ce ya san abin da ba sani ba, wai ai daga karshen ai yanzu gashi ana zubar da jinin, ai wayo Allah wai ya musu, a'udhu billahi. A wannan zamanin babu zamanin da ake samun da youth irin wannan zamanin namu. Ka duba suturar da ƴaƴa ke sawa, wani da kansa zai dauki ƴaƴansa ya kai su makarantar zamani inda za a lalata tarbiyyarsu saboda za su koyi turanci da mathematics, don Allah za a je turanci, za a je aljanna da turanci, za a je aljanna da mathematics, ba zai yiwu ba. Wajibi ne mu kauce wannan, kuma in mun sani ai ga ko aya ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna cikin suratul tahrim aya ta 6. Ai wannan ma a fili take. Allah ya ce ku kare iyalanku daga shiga wuta. Idan kuma uba yayi dukkan kokarin sa ne gyara ƴaƴa duk abin da ya dace ayyayi amma ƴaƴansa basu gyara ba har suka kauce suka saba wa Allah suka shiga wuta anan wannan ba zai kai shi wuta ba saboda annabi ma daga cikin annabawan Allah an samu dan sa da bai imani da Allah ba ya kira shi yace ka zo ka bi ni yace a'a innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih cikin suratul hud aya ta nawa 46 Allah ya maka albarka haka ne aya ta 46 kaga annabi ne na Allah yace innahu min ahli yana fada shi wannan dan sa ne Allah yace bai daga ciki aka kore kaga anan ba zaka zargi annabi ba wannan ke bayyana shari'a ta Allah ce amma kokarin sanya dokoki da kula da ƴaƴa kuma wajibi ne akan mu yin effort din shine namu amma sakamakon ba mu da iko sai abinda Allah ta'ala ya so shine zai iya faruwa don haka in baka so ka shiga wuta ka kula da iyayenka suna sallah ko ba sa yi kayan da suke sawa a jikin su ya dace da addini ko bai dace ba kawayen su da suke tafiya da su sun dace ko ba su dace ba abokanan sun dace ko ba su dace ba gashin kansu da suke sawa ya dace da abin da shari'a ta yadda ko bai dace ba man da suke shafawa wanda shari'a ta yadda shine ko ba wanda shari'a ta yadda da shi ba komai a kula a rika kula da wayoyin su musamman wannan internet da muke gani double edge sword ne takwabi ne mai fiska biyu ko ai aikin alheri da shi ko ai aikin sharri unfortunately a society mu an fi gabatar da aikin alheri da shi gaban fiye da yin ayyuka na alheri an fi damuwa da shi da sharri so wajibi ne uban da bai so dalilin ƴaƴa ya je wuta sai ya kiyaye irin waɗannan al'amura ne zai kubutar da kansa daga wuta ni da ku Allah ta'ala ya kubutar da mu daga wuta ya sa aljanna ita ce makomar mu wallahu a'lam ara ma za mu tashi darasi na 15 aya ta nawa in dai ka gane sai a fara ko amin ya hayyu ya bayu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am
min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
جزاكم الله خيرا لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يأي الفرماغ مؤمني إذ بعث فيهم ألوكة دي فتر أتكنس رسولا منزو من أنفسهم دق أتكنس يتلو عليهم آياته سنة ينا كرن تامس آيو ين الله دم ويزكيهم ينا ترك كيسو ويعلمهم الكتاب ينا قويا مس قرآن والحكمة دا سنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين amma tabbas gabanin zuwan wannan manzon suna cikin bata wacce take bayyananniya. Wannan aya a cikinta Allah ta'ala ya gaya mana daga cikin abubuwa na alfarma da ya mana dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalla guda shida a dunkule cewa alfarma aka mana, kara aka mana, dattaku aka mana da aka aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na farko Allah ya ce mun yi tafsirin rabin aya, za mu waiwaya baya sai mu kammala rabin da ya saura insha Allah. Na farko Allah ya ce laqad mannallahu alal mu'minina, haqiqa Allah laqadin nan asali wallahi laqad ne, akwai ismul jalala da ake kaddarawa ga lamun nan ga kuma qadil tahqiq, don haka taukidar guda uku ne a wurin shine wallahi tabbas babu ko kwanto Allah yayi alfarma ga mu'minai, shine a Hausance manna shine alfarma. Wannan yake baya mana aiko annabi da Allah yayi alfarma ya mana da aka aiko shi gare mu, kuma shine cikamakin annabawa, shine imamul mursalina, khatamul anbiya wal mursalin, duka alfarma aka mana, shine shugaban ɗan adam gaba ɗaya a duniya aka ba mu shi alfarma ne, kuma sakonsa ya zama risala ce alamiya, wato is a universal message, ba wai sako ne na wata kabila ko wani gari ba, a'a duk duniya aka aiko shi, duka wannan nau'in alfarma ne. Zuwan da ya karantar da mu ya nusaddar da mu zuwa ga hanyar gaskiya, darasi na farko da muke koya a nan wanda ya dace mu gyara mu'amala shine dukkan waɗanda suke koya mana addini alfarma suka mana. A yau ina hakaito ido na ran da aka fara kai ni makaranta na koyi alo an baki wauzal ba alo baki lallan hakuri a 1970s. Wallahi ina ganin lokacin da aka yi ni makaranta, ina tuna malamin da ya fara koya mini, Allah ya ji kansa Malam Isyaka, ina da yaqinin alfarma aka mun, kuma alfarma ya mun ya koya mini. Iyayenmu da suka fara koya mana kul huwa falaki na sifatiha a bakin su muka koya, har ga Allah alfarma suka mana. Na bar makarantar sadasa inda na koya makaranta ta biyu, makaranta ta uku, makaranta ta hudu, duk yawan da muka yi na tsangaya ina tuna inda na je, duk waɗancan malaman har a yau ina musu addu'an Allah ya ji kansu don alfarma suka mini. Inda ba su ɗora mun ɗan baba da yanzu ba na gaban ku ina karantarwa, maybe da karatuna na computer science ma na zama wani da zama wani mayin ɗan boko da za mu zauna muna muku kotin Paris da Los Angeles da San Francisco muna debate da ku, ba haka zai ba? Amma me bambance mu da boko babu addini shine iyayenmu sun mana gata, sun kai mu sun mana alfarma, waɗancan malaman sun koya mana dukka alfarma suka mana. Masu karantar da mu addini yau ko a islamiyya ne muna biya wa ƴaƴanmu, suna koya musu haddan Qur'ani, alfarma suke mana, kuma alfarma suke wa ƴaƴanmu. Limaman da ke mana sallah alfarma suke mana, ko sallan farilla ko nafila ko sallan gawa alfarma ne, duk wanda ke taimaka maka wajen alaka da Allah alfarma ya maka. Yau rashin tarbiyya ta kai matakin da wai ɗalibai gani suke wai su ji wa'azin malamin masu musu kara, ka daina ji mana, wai ce ka ji, ka zauna ka daina ji mana, malamai suna karantarwa kar ka ji mana ka zauna, ka ga me za ka mutu, tun a duniya ba sai ka zama jaki da kare ba. Masu karantar da mu addini alfarma suke mana, ba wai mu muke musu ba, a'a su suke mana alfarma, kuma mu mun yi itirafi wanda suka ɗora mana ɗan ba a allonmu, har zuwa yau sun mana alfarma, kuma har yanzu suna bin mu bashi ne, har a yau suna bin mu bashi, kuma ba za mu iya biyan su bashin ba har mu koma ga Allah. Inda kawai an bar mu da malaman physics da chemistry ne, yanzu da me muke ciki, yanzu wani arma zai zo dajin baki a nan wurin ne, ai da ba za ka gan shi da wannan siffar ba, da ya zama wani mayin dan boko rabonsa da sallan jami'i shekara 17, kawai ya zauna gidan TV ya kalli CNN ya koma BBC World ya koma kaza da kaza, duk inda kai magana sai ya ce ai lokacin da muka je San Francisco kaza ya faru, kawai abinda ba shine abinda ake da kwatance ba. Yayi ta maka quoting Western philosophers, wai yana gaya maka kana jin aya yana maka quoting, kuma ba zai iya fita yi sallah ba, in kai magana ce wallahi ni haka Allah ya yi ni, bana iya sallan jam'i wai haka Allah ya yi shi ji shi umi, kuma wai sai yayi miƙa wai yadda yake wa Allah ya yi a haka, wai shi ba iya sallan jam'i, wai ƙaryar ma shi ma Allah sai an masa. Jama'a masu koya mana addini alfarma suka mana, ai irin wannan zafin kan da wani ke jin wai yaji wa'azi ma yayi malamai kara dena zuwa manzon Allah ai mutane sun masa haka su suna ga wai dan su musulunta wai sun taimaki manzon Allah ne a'a
قالت الأعراب آمنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
جزاكم الله خيرا تكن سورة الحجرات آية تقوم شابقي Allah ya ce wa annabi ya munnuna alayka an aslamu har suna maka wai sun maka alfarma sun musulunta suke gaya maka annabi mun karbi addinin ka addinin ba na annabi bane addinin na Allah ne suna maka menene wai sun maka alfarma sun musulunta Allah ya ce ba haka bane ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum kar ku yadda ku ce kun mun alfarma kun musulunta balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman Allah ne muku alfarma da ya musuluntar da ku ya muminantar da ku. In dai da gaske kuka yi musuluncin, to ku aka yi alfarma ba, ku aka yi wa annabi alfarma ba. In dai da gaske ne. Duk wanda yake ga wai yanzu ya musulunta ya yi wa annabi alfarma, ko wani malami alfarma daman addinin na ƙarya ne. Sai sa Allah ya ce in kuntum sadiqina. Mu mun amince malaman da suka koya mana sun mana alfarma. Kai ma dole ka amince mai koya maka alfarma yake yi in baka yadda ba to tashi ka bar wajen da yake koya maka ka ga yadda zaka kare in ba malamai da yanzu kafira ya zata zama mutane so rena masu addini wai kana ga duk a society ba wanda kare na sai mai addinin da ya haddace Qur'ani babanka ko izu dai bai da shi ya san zamani babanka yana zaune a kauye ba abin da ya sani yana da dabi'u na kware dattijanka ina yake da shi wanda a ko menene yafi babanka amma kai kake magana a kansa to Allah ya shiri baban naka
amin
Allah ya shiri dukkan magabatan mu
amin
ai wannan ita ce kato barar masu koya mana addini alfarma suka mana kuma mu mun amince duk wanda ya koya mana addini wallahi ya mana alfarma kuma ai ko annabi alfarma aka mana qur'ani alfarma aka mana sahabban da suka isar da addini alfarma suka mana Sheikh Usman dan Fodiya da yazo karantar alfarma ya mana duka mu a wurin mu alfarma ne indai wanda ya baka kudi a duniya alfarma ne to ya zai wanda ya koya maka ayoyin Allah ka ce ba alfarma ya maka ba Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi Allah ya taimake su Allah ya kare su daga sharrin shaydan daidai din su Allah ya karba kurakuran su Allah ta'ala ya yafe musu Allah ya kara wa zuriyar su albarka Allah ya kara wa ilimin su albarka duk masu karantar da addini fi sabilillahi na gaskiya a duniya sun shiga cikin wannan addu'a din don haka laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan kaga ya aiko nabiyu shine ya turo musu da manzo ba manzo kadai ba yace min anfusihim daga kawunan su yanzu don Allah Allah yana da ikon ya aiko kowa kaddara annabin da aka turo ba mutum bane a ce wani annabi wata halitta Allah ya turo ya za a kare rigima ne ko a ce annabin a cikin aljanu Allah ya zaba baka ganin sa baya ganin ka ya za a kare yadda Allah ya karrama banu adam iya da ikon ya karrama wata dabba kaddara annabin a cikin dabbobi aka turo maka ya za ka yi amma Allah sai turo annabi kansa ina mutum hannayensa biyu kafa biyu ido biyu hanci biyu kunne biyu yana tsirar da gashi a kansa yana tafiya yadda dan adam ke tafiya shine min anfusikum bambancin mu da shi shine yace innama ana bashir mithlukum yuha ilayya an sai ce me annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih a cikin suratul kafir ayat 110 kaga bambancin mu da shine shi ana masa wahayi mu ɗan adam ne ga magari shi kuma annabi ne manzo don haka darajar sa ta fita mu fintinkau halittar ce iri daya amma a daraja har ga Allah kamar yadda Bahaushe yace wata miyar sai a makwabta wata kuma ta fi ƙarfin makwabta don sahabbai su ne makwabtansa mu tsakaninmu da shi yau shekara 1400 da 'yan kai amma min anfusikum ya ce rasulan min anfusihim daga kawunanmu mutum ne irinmu amma ya fi mu daraja shi ya sa wata aya Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum kaga ai iyalin mu ma sai yace min anfusikum ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama cikin suratul rum ayata 21 muhalli shayid ka duba sai yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga jikinku Allah ya mata anan sai yace min anfusikum wannan ke bayyana maka fiyayyen halitta yana da mahaifiya da mahaifi yake ƙara tabbatar da min anfusihim ne na uku yatulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wannan ayoyi biyu akwai ayoyi kauniya akwai ayoyi shar'iyya ayoyi shar'iyya qur'ani ya shiga kauniya kuma yana nuna musu abubuwa da dama da ke faruwa gare shi wanda ke bayyana mu'jizar annabi yana kuma bayyana musu kaza kaman in shiqaqul qamar ai yana daga ciki minbarinsa da yake khutuba akai na ice ran da ya bar minbarin aka masa wani na musamman da ya hausa minbarin ya fashe da kuka amma yau limamin ka dan ya bar minbari an yi sabo wani kuka zai wa ma zai je yana kuka ba ice bane kawai in ya kariya je a hura wuta da shi a dafa tuwo ba shikenan ba amma fiyayyen halitta da ya bar minbarin kuka yake yi Abu Zarri Allah ya kara masa ya dace muna cin abinci da fiyayyen halitta akwai ran da ya daga loma sai muka ji tana subhanallah 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 la ilaha illallah kaga akwai waɗannan ayoyi ne na mu'jizat saboda a cikin ayoyi banda Qur'ani akwai mu'jizozi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin mu'jizansa shine Qur'ani shine yace kuma bayan nan wa yuzakkihim shine na hudu wa yuzakkihim yana tsarkake su tsarkakewa biyu akwai tsarkakewa hissan wa ma'anan wato yana tsarkake mu physically inda ya koya mana wanka da alwala da makamantan su wankan ma na ibada kala kala akwai wankan tsarki a wajen mata wankan tsarkin ma kusan kala guda uku ne akwai wankan juma akwai alwala akwai kuma tsarkakewa da yake spiritually iya nisantar da mu daga sabon Allah nisantar da mu daga shirka nisantar da mu da dukkan wani ma'asiya da Allah bai yarda da shi ba shine wayuzakkihim sannan na hudu wayuallimuhumul kitaba ko ince na biyar ko wayuallimuhumul kitaba wal hikima yana karantar da su qur'ani da kuma hikima shine alkitaba na biyar alhikima na shida yana koya mana qur'ani kuma yana koya mana sunna ta sa in an ce alkitab yazo bil ma'rifa kuma aka kira an saukar wa annabi kai tsaye wannan iya nufin cewa littafin da Allah ya bashi din in Musa ne iya nufin at-taura in Isa ne iya nufin linjira in Dawud ne yana nufin zabura alaihi musallatu wassalam idan annabin mu ne iya nufin alqur'ani kamar yadda yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayan farko a cikin kahfi kaga anan alkitaban iya nufin qur'ani ne kalman alkitab bil ma'rifa yana bayyana cewa kuma dukkan wani in wani annabi ne aka kira alkitab aka yi shuruto duk littafin da Allah ya bashi ya riga ya shiga ciki kalmar alkitab ala wazani alfi'al ne alfi'al kuma wazanin alfi'al a wurin malamai na sarraf yana zama wazanin alfi'al ay almaf'ul ne don haka alkitabun nan zai zama al-maktub ne mafhum don haka wazanin maktub kuma ya zama ismul maf'ul ne so da haka me yasa aka kira alkitab da al-maktub saboda shi littafi rubuta shi ake yi to in aka rubuta ya zama rubutun shine fi'ili mai rubutun shine fa'ili abinda aka rubuta ya zama shine maf'ulun bihi don haka kitabun ya zama maktubun mafhum tayyib Allah ya bashi alkitab a cikin dukkan mu'jizozi na fiyayyen halitta qur'ani shine mu'jiza ta farko kamar yadda malamai suka yi bayani wal hikima kiran hikima a wannan wurin kuma iya nufin sunna ingantacciya ta annabin da Allah ya turo shine ake nufi da al hikima a duk inda Allah ya kira alkitab yace al hikima inda ya hada su wuri daya kuma yace ga annabin mu aka bayar malamai na qur'ani tun daga sahabbai irin su ibnu abbas ibnu mas'ud radiyallahu anhum da wanda suka rubuta tafsirai irin Imam al-Baghawi Ma'alim al-Tanzil irin Abu Abdullah Muhammad ibn irin Imam al-Qurtubi Muhammad ibn Abdullah al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi cikin al-Jami' al-Akamil Qur'an haka ko irin su Sheikh Muhammad al-Amin Shankidi cikin Abwaul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an Imam Suyuti rahimahullah cikin Abdul Musafir Tafsir bil Ma'thur da makamantan su dukkan sun yi tarayya akan kiran al-kitab wal hikima hikima a magana mafi inganci na komawa ne zuwa ga karantarwar wannan annabi da Allah ta'ala ya turo me dalili don sunna na taimaka mana wajen fahimtar Qur'ani akwai ibadu da dama da har ga Allah sai dai aiwa Qur'ani hawan kawara amma ba a fahimta sai an gwama da yadda fiyayyen halitta ya aikata ko ya karantar aka aikata kuma ba a fahimtar wannan sai an duba yaya rayuwarsa ta kasance in an duba rayuwarsa kuma to ne ya zama sunnarsa ko hadisansa shi yasa ba a fahimtar Qur'ani kadai sai an hada da sunna shi yasa Allah ta'ala yake ya sakaro manzansa az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim aya ta karshe da aran mai karanta a jiya cikin suratul nahl aya ta 44 kaga da ya kira az-zikr shine al-qur'ani sai yace don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu ashe saukar da qur'ani daban bayanin sa daban idan babu bayani fiyayyen halitta ya karantar da qur'anin ai da sai a je ho qur'anin daga sama kowa ya ta photocopy kawai inde abin da ya aikata ba hujja bane maganganunsa ba hujja bane to me zai hana qur'anin kawai a turo shi kawai a bada shi a tafi amma yi shekara 23 13 a makka 10 a madina yana karantar da qur'ani sahabbai su zo su ce masa menene matsayin kaza yasalunaka anil ahilla yasalunaka madha yunfiqun yasalunaka anil mahid yasalunaka anil shahril haram duka waɗannan suna ta zuwa ne sai Allah yana bada amsa yana bada amsa yana bada amsa kuma yana bayani inda aiko shi babu hikima ayyukansa da maganganunsa ba sako bane da ai qur'anin za a miko shi ne rana daya amma ba da shi kawai jumlatan wahida kamar yadda sauran al-kutubu samawiyya suka sauka amma sai aka dauki shekara 23 ana saukar da shi kuma duk inda Allah ya saukar da al-kitab ya kira al-hikima aure hikima ta zo a qur'ani sau 20 akalla sau 17 bil ma'rifa a cikin wannan a wuri daya an hada da littafi da ake rufi qur'ani ne akalla ba zai gaza wurare guda 6 ba a qur'ani wanda an kira al-kitab ya nufin qur'ani al-hikima na nufin sunna ko hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aramma babu laifi ka nemo mana abin da ya sauka a qur'ani ko ma dukkanin su guda 6 inda zaka yi taimako amma ka faro daga can sama ko
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
wannan cikin bakara aya ta 129 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم kage yana koya mana qur'ani da sunna kuma yana sarkake mu nemo ta biyun aran ma
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
بقرة آية 232 محل شاهد واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أشياء سوقت قرآني دا سناني سيتي يعظكم به ينامك وأزيد ونه da su guda biyu amma me yasa yace bihi saboda ba a raba qur'ani da sunna kamar yadda ba a raba Allah da annabinsa bar wannan wurin koma suratul tauba qul abillahi wa ayatihi
qul abillahi ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
إن نعفو
عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
خاجك أيكر
ولو
إن هكني برمى ميدك يبايك أن يحلفون بالله لكم ليرضوا
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا
يحلفون بالله لكم ليرضوكم
والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين
كدن جانم فاشينا سكن قوم شابير كدا muhallu shahin ka koma tauba aya ta 62 Allah yace suna muku rantsuwa yahlifuna billahi lakum liyurdukum suna muku rantsuwa dawa da Allah dan su yadda da ku munafikai sai yace Allahu nawa daya wa rasuluhu nawa sai yace ahqu ayyurduhu bi yace ayyurduhuma ba wannan ke bayyana baka raba sakon Allah da sakon annabin sa idan ka karbi sakon Allah din kace ka aji annabin sai akai ka san sakon Allah din ta wani hanya ka san sakon Allah in ka kina annabi ai babu wanda ya san Qur'anin sai ta hanyar annabi to arama kuma wadancan alkitabu wal hikima din
walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudillun وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
شكر نساء آية قوم نريد قوم شاوك يتشي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يا سوكر مكد قرآني دا سنة منصى مقودة نوا قودة أكو نيمون آرم
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
وانا تجي سورة الأحزاب آية 34 الله يتوى ما تنفي ينهلتا واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله شيني قرآني سيتي والحكمة السنة منصى منوى أوكي سيجمع أكو بسم الله بعد أموه
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
كفوما بكرة أكوية دينا كبالي
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني آية 151 a Baqara so wadannan kaga duk inda Allah ya kira al-hikima a magana mafi inganci karantarwa ne na fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya turo shi gare mu ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum وما غوى وما ينطق in huwa illa wahayi yuha, duk abin da fiye halitta ya faɗa wahayi aka masa, kamar yadda yake Najmi aya ta 3 da ta 4 a cikin hadisai ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, ni din nan an bani qur'ani da wani ilimi kwatankwacin qur'ani, ba kuma qur'ani ba, to ina wannan ilimi yake? Wannan hadisi ne a cikin Abu Dawud, hadisi na 4,604, an bani qur'ani da wani ilimi kwatankwacin qur'ani. Saboda me? Saboda ita ma sunna wahayi ne, Allah ta'ala ya bashi a matsayin wahayi ne, mafhum? Tayyib. Shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi karami a ido amma mai fa'ida matuƙa da gaske, shine manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an, wato matsayin sunna a musulunci da bayani akan cewa ba a iya rike qur'ani kadai a wadata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dole sai an duba me ya karantar, duk abin da ya karantar ya inganta, wajibi ai aiki da shi, mafhum? Tayyib. Don haka wa in kanu, ko da yake ya kasance min qablu, gabannin zuwansa, kalmar min harafin jarri ne, amma me yasa aka ce min qablu? Saboda kalma ce mabniya, kalmar qablu ba a sa mata kisra sai a ce min harafin jarri, amma qablu kuma fa mabniya ce, don haka za a batta anan, amma inda an samu idafa fa to zai dauki kisra. Ita mabniya in ta zo da za ta zama min qablihim, kamar yadda ya zo a qur'ani min qablihim, to anan sai dauki kisra. Kamar min haythu, babu shi ma haythu kalma ce mabniya. Don haka wa in kanu sun kasance min qablu, gabanin zuwan salafi suna cikin dalalin bata mubin, bata wacce dake bayyananniya, babu kokonto a duniya a cikin bata ake gabanin fiyayyen halitta yazo. Na'am.
Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum an هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
أولما أصابتكم مصيبة قتل ألوك عند مصيبة تسايميكم قد أصفتم مثليها قبل ننجتا ننجن تبيوتا فارغريكو أباي ونم مصيبة ده. Kultum, kuka ce anna hadha, ta ina wannan ya faru? Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum, daga gare ku ne, ba daga wurin Allah bane, ku kuka jawo kanku jarabawa. Inna Allah lalle Allah ala kulli shay'in, akan komai da komai qadirun, mai iko ne, babu abun da Allah subhanahu wa ta'ala bai da me, bai da iko akan sa, ko me ka sani Allah yana da iko. Wannan aya ta sauka ne akan abun da ya faru a filin Uhud, na jarraba da sahabbai suka samu kansu a ciki. Lamma din nan asali shartiyya ne, asabatkum shine fi'ilu sharti, kadi asaftum mithlaiha shine jawabu sharti, so da haka lamma din shartiyya ce, mafhum? Shine sharadin abun da ya same ku na musiba, dalilin abun da kuka jawo wa kanku ne, wanda a baya ninkin sa biyu ya faru. Allah ta'ala ya ce asabatkum musibatun, musiba da ta fare ku a Uhud shine an samu sahabbai akalla guda 70 sun yi shahada, a cikin mutum 700 da ƴan kai da suka je yaki, kaga akalla zaka ce an samu wani percentage kaman 10% na adadin su suka yi shahada. Sai suka ce, Allah ya ce kadi haqiqa asabtum mithlaiha, double din wannan ya faru a baya. Magana mafi inganci shine a yakin Badar, a yakin Badar sahabbai 70 suka yi shahada, 70 kuma aka kama su a matsayin fursunonin yaki, in ka tara ya zama nawa? 140. Amma me yasa aka ce fursunan yaki? Shi ma ya shiga cikin malamai, suka ce wani lokaci walakanci da fursunan yaki yake gani, gara ma ya shahada ba a kama shi ba, saboda shiga hannun abokin gaba, wani bauta zai ya gama kuma a kashe shi, wani sai da shi za a yi. Shi yasa kake iya ga a filin daga akwai wadanda in ma za a kama su, ya ga mutum ya halakar da kansa dan kada a kama shi. Me dalili? Kaga abun da ya sa mutum ya zabi shi ya bar duniyar da aka kama shi, ai abun da ya koro abu ya shiga wuta, ya fi wutar zafi. Shi yasa a Badar din ma 70 ne, amma sai aka hada da wanda aka kama 70, sai aka ce mislaiha ninkin abin da ya faru a Uhud ya faru amma kuma a Badar din masu suka yi nasara qul anna hadha ta ila wanda ya faru qul yace huwa min indi anfusikum daga kawunan ku ne don an ce ku zauna akan dutse karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair kada ku sauka wasu daga cikin ku kadan suka sa aka sauko wannan shi ya jawo muku shi yasa a duk inda aka samu jarrabawa to dan adam gabannin ya zargi wani ya fara yi wa kansa hisabi saboda hannayenmu suna gayyato mana bala'i da yawa
wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ wannan zai zama cikin suratu shura ko ayata 30 zai zama cikin suratu shura kenan haka ne ayata 30 ai wajen walau basatallahu rizqa ne ko walau basatallahu rizqa li wajhi haka ne ayata 30 zai zama haka na'am haka ne Allah ta'ala yake cewa wama asabakum min musibatin abun da ya faru gare ku na musiba ku kiyaye fa bima kasabat aydikum hannunku ne ya jawo muku waya afu an kasirin don ma Allah ya muku afuwa dewa ba a kama ku ba abun da ke faruwa an kuka yi laifin sai a dan muku dan 1% 99% sai a bashi inda ada kama mutane da abun da suke yi da yanzu a duniyar ma mun kare amma Allah ta'ala yace waya afu an kasirin yana afuwa akan dewa shi yasa duk abin da ke faruwa a Najeriya da Arewa yana da kyau mu yi nasiha a gyara shugabanni su ji tsoron Allah su gyara malamai su ji tsoron Allah su gyara yan kasuwa su ji tsoron Allah su gyara sarakuna su ji tsoron Allah su gyara amma uwa uba kowa a cikin mu ya gyara alakarsa da Allah shine na farko mu ma mu gyara da Allah da abubuwan da ke faruwa Arewa da muka sani shekara 40 35 30 muna iya kwana a kofar gida a kauyukanmu saboda tsabar aminci amma yawa yake tunani a garuruwan yayi kwanan waje an daina wannan tunanin ina amincin ya tafi da a cikin arewa a ce mace akan layi ta yi juna biyu in abu ya faru gari gari ake ji wani garin tsakanin ka da shi kilomita 500 ai ta labari yau babu shi ina tuna lokacin da aka fara cewa wai an yi garkuwa da mutane a kudu maso arewa gabar na kasar nan kanmu yayi ta bugawa mun gagaraga da me garkuwa da mutum wai kidnapping a arewa ba musamman a nan sa ba yau abin da ke faruwa a arewa kawai maso yamma Allah ne kadai ya sani abinda ma ba a reporting yafi wanda ake reporting yawa wallahi da aka fara fassara kidnapping da Hausa garkuwa da mutane mun dade muna mun gagaraga ne me abu akai ta mana bayani wai za a kama mutum ne sai a je a koye sai a nemi telephone number ko a dauko wasiƙa sai a kawo gidansu a ajiye sai a ce to su kawo kudi su ajiye waje kaza in sun ajiye sai a je a dauki kudin daga baya tukunna sai a zo a sake shi muka yi ta mamaki to yau kowa daina mamaki jiya muke magana mahaddacin Qur'ani izu 60 yana MBBS an sace shi akwai gayyato fushin Allah da ya kai wannan mahaifinsu an sace shi akan me kuma akan tafiyar Qur'ani suke yi akan tafiyar Qur'ani aka yi kuma wanda suka yi in ba a yi sa'a ba wani a cikin su a ranar ya ce la ilaha illallah bala'in da muke ciki mu yi wa kanmu wa'azi iyaye sun daina kula da tarbiyya ba girmama na gaba babu rukun amana yayi karanci yau mun fi iyayenmu da kakanninmu ilimi amma sun fi mu bin Allah ba sa cin amana suna sadar da zumunci suna da gaskiya suna da tausayi suna da rikon amana yau ba haka muke ba don haka abin da ya faru Allah ya ce mu rika duba hannuwanmu kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wama asabaka min sayyi'atin koda cikin suratul nisa aya ta 79 kenan Allah ya ce abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne mai muni daga kanka ne mu duba ayyukanmu kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja wani situation da muke sai mu mun canja cikin ra'adi bangaren aya na 11 wadannan dukkan misalai ne wajibi ne a yi wa shugabanni nasiha a gaya musu gaskiya su gyara amma mu ma talakawa mu tabbatar da alaka tsakanin mu da Allah tana da kyau don hatsarin in su basu gyara ba talaka bai gyara ba don Allah akwai jarraba wanda ya wuce mutun ya rayu a Najeriya a talaka hannu baka hannu kwariya kuma ya je lahira shiga wuta kaman fa a duniya ne ka fado daga bishiyar dibino ka wuce rijiya, kawai ka wuce cikin rijiya kai tsaye, haba jama'a, to da wanne aka yi? Ka fito daga bishiyar dibino kuma ka yi ta zarce rijiya, babu duniya babu lahira, ai ya wuce 2-0, ai walk over aka baka ma gaba ɗaya kai ka. Haba a ƙasar nan mutum ya rayu a cikin ƙunci kuma ya je shiga wuta? Ko ba ta shiga ba zai gyara ba, kai ka gyara ga Allah, in ya so ma in ka je lahiran ya yi laifi, in ma ya je wutan ka rika kallo kana dariya, malana la nara rijalan kunna na'udduhum, akalla ka dan leka wutan haka a talabijin na aljanna kana gani ka ce ga wani can, in ma wannan za ka yi ka yi ka more, mu mun ce muka shiga aljanna ne ko tibin wuta ba zan gani ba, ba ruwana da ita a ranma, kai za ka kalla? Ok, kai ma tim ɗinmu dai go? Mu muna da ƴan tim ɗin a aljanna, ko an kunna tibin wuta mu ba za mu kalla ba, tunda ba a ce dole ba ne. Wallahi na haƙura, abinda manzon Allah ke sallah aka bijiro masa da wuta gabansa ya yi riba har sahun ba ya, saboda yana firgice kuma ya san ba zai shiga cikinta ba, kuma ninje ina kallanta, in Allah ya raba mu da ita bakinmu alaikum. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne, inda ga dama zai iya ba su nasara, amma kuma sai yayi me, sai ya jarrabe su dan ya dauki watsayi a wasu a cikin su a matsayin shahidai ko.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سيهديهم
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة nata'arrafaha lahum.
Magana sai Qur'ani, wannan cikin suratul qital, amma dai a musaf daga banmu an bigiranta da suratul muhammad, daga aya ta nawa? Daga aya ta 4, ta 5, ta 6, ta 7, in ma kaga dama ta 8, har ka matsa gaba har ta 9, duka suna da alaka da juna, shine inna allaha ala kulli shay'in qadir. Allah ya jarraba ne kuma dan ya karbi wasu a matsayin shahidai, wanda ya je filin daga ya karamin irin wannan kuskuren na sauko a dauki ganima kuma ya rasu a wurin, insha Allahu ta'ala, tunda ba satan ganiman yayi ba, tarawa zai yi insha Allahu, wannan shahadar ta kankara kurakuransa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى أعلم. أشار ولا فيها أمن الدعاء.